This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu jin mu ta FM a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau da wannan yammacin Lahadi daga nan birnin Washington DC ke fatan kuna nan lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buƙaci musulmi da su yi Allah wadai da tarzomar 'yan Boko Haram. Sojoji hudu da 'yan tawaye 12 sun mutu a sakamakon musayar harbe-harbe a kan iyakar Pakistan da Afghanistan. 'Yan ƙasar Girka kuma suna zaben jin ra'ayi mai sarƙaƙiya a yau Lahadi.
Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka kanshi tare da wasu mutane 5 a wata majami'ar Potiskum a yau Lahadi. Haruna Dauda biyu yana tare da rahoton. Ɗan majalisar dokokin Jamhuriyar Nijar Asumani Malam Isa ya kawo mana ziyara hannun sashen Hausa na muryar Amurka kuma mun tattauna da shi. Yau za ku ji inda muka tattauna da shi akan matsalar rashin tsaron da ta shafi ƙasar Nijar saboda hare-haren Boko Haram. Har wayo a ƙasar ta Nijar an soke jarabawar BAC ta shiga jami'a sanadiyar kama ɗimbin ɗalibai da hannu dumu-dumu a satar amsa. Shu'aibu Mani ya aiko rahoton. Da yake yau Lahadi ce, Grace Alheri Abdu na tare da shirin bishara. Za ku ji duka wannan bayan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi kira ga musulmi da su yi wa tarzomar ƙungiyar Boko Haram tofin alatsi ne. Jiya Asabar shugaban ya yi wannan kira bayan hare-haren ƙunar baƙin wake da ake ta kaiwa a jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya tun lokacin da aka fara azumi. A ɗaya daga cikin hare-hare na baya-bayanan da aka kai, 'yan sanda sun ce wata mace mai harin ƙunar baƙin wake ce ta tarwatsa kanta cikin mutanen da suke arcewa harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a ƙauyen Zabamari kusa da birnin Maiduguri. Hukumomi sun ce mutane da dama ne suka mutu a harin da aka kai Zabamari a daren Juma'a. Jami'an soja a ƙasar Pakistan sun ce musayar harbe-harbe da aka yi da 'yan yaƙin sa-kai a kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan a yau Lahadi ya kashe sojoji hudu da 'yan tawaye 12. Rundunar soja ta ce 'yan ta'addan da suke arcewa sun bar gawawwakin 'yan uwansu guda uku. An gwabza faɗan ne a yankin Waziristan, yankin da ke da 'yanci kada ranka da hang, inda sojoji suka kaddamar da sumame. Tun da farko wani bam da aka ɓoye a gefen hanya a yankin ya kashe sojojin lema guda uku da raunana wasu 6. Jami'ai sun ce harin da aka kai ƙauyen Rakzai ya auna sojoji ne. Rundunar sojan Pakistan ta ce sumaman da ce shekara guda tana kaiwa a yankin Waziristan da yankunan da suke kewaye. Ya zuwa yanzu sun kashe kusan 'yan tawaye 3,000 a yayin da aka kashe fiye da sojoji 350. Hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a birnin Aden, birni na biyu wajen girma a ƙasar Yamal, a yau Lahadi ya kashe farar hula a yayin da ake tsammanin isar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar domin tattaunawa da 'yan tawayen Houthi akan wani shirin tsagaita buɗe wuta. Yawan mutanen da aka kashe a tarzoma tsakanin mayakan da suke goyon bayan gwamnati da 'yan Houthi haɗe da hare-haren da Saudi Arabia ta yi watanni tana kaiwa suna ta ƙaruwa, duk da yunƙurin da ƙasa ke yi na ganin an ƙulla yarjejeniyar sulhu. Ba a tantance yawan mutanen da aka kashe a hari na baya-bayan nan da aka kai Aden ba, to amma kafofin yaɗa labaru sun ba da rahoton cewa an kashe tsakanin farar hula 8-30. A ƙarshen shekara ta 2014, 'yan Houthi suka mamaye wasu yankunan ƙasar, al'amarin da ya haddasa faɗa da kuma tilastawa shugaban ƙasar Abdurrabu Mansur Hadi yin gudun hijira. Ana tsammanin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Old Sheikh Ahmed a birnin Sana'a domin yin shawarwari bayan ziyarar da ya kai birnin Riyadh a makon jiya inda ya zanta da gwamnatin Yamal da ke gudun hijira. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi ake yin zaben jin ra'ayi mai sarƙaƙi a ƙasar Girka. Ba dai tantance ba daɗa ko 'yan girkan za su jefa ƙuri'ayin na'am ga ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati domin samun rance daga Turai na ceton tattalin arzikin ƙasar, ko kuma za su yi watsi da bukatun ƙungiyar ƙasashen Turai su fuskanci kasadar a fitar da su daga cikin ayarin ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin Euro. Firayim ministan ƙasar ya buƙaci 'yan ƙasar da su yi watsi da ƙa'idodin da aka gidda musu da suka haɗa hadda ƙara haraji da kuma rage kuɗin da gwamnati take kashewa. Yin watsi, ya ce, yin watsi da bukatun zai baiwa 'yan ƙasar matsayi mafi ingancin yin shawarwari da ministocin kuɗin ƙungiyar ƙasashen Turai. Firayim ministan ya ce shi da 'yan ƙasar da dama sun ɗanɗana daga bukatun ƙungiyar ƙasashen Turai na hasarar ayyukan yi da kuma sauran matsaloli. Shi kuma ministan kuɗi na ƙasar ya zargi ƙungiyar EU da laifin ta'addanci ta hanyar tsoratar da 'yan ƙasar Girka ɗin domin su jefa ƙuri'ajin yin na'am da sharuɗan wato da aka gitta musu. Su kuma masu goyon bayan ƙungiyar EU sun ce ƙasar Girka ba ta da zaɓi face kasancewa cikin ƙungiyar EU ɗin. Sun ce idan aka tilasta wa Girka fita daga cikin ayarin ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin Euro, hakan na nufin ƙasar Girkan za ta koma ga amfani da takardun kuɗinta drachma, da wasu ƙasashen kila su ke yarda a yi amfani da waɗannan takardun kuɗin a cikin ƙasashensu. Hare-haren jiragen saman yaƙin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka a gabashin Siriya jiya Asabar da yau Lahadi sun kashe aƙalla 'yan ƙungiyar Islamic State 23 da raunana wasu. A wata sanarwar da ta gabatar da sanyin safiyar yau Lahadi, rundunar ƙawance ta ce hare-haren sun auna sansanoni da hanyoyin da ƙungiyar ISIS ke amfani da su a ciki da kewayen Raqqa. Mai magana da yawun rundunar ƙawance, Colonel Thomas Gilleron, ya ce an kai hare-hare da jiragen saman yaƙin ne da nufin kassara iyawar 'yan yaƙin sa kai na kai ƙarin kayayyakin yaƙi a Siriya da kuma Iraq. Jiya Asabar, 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State suka gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna yadda aka kashe wasu maza 23 a birnin Palmyra. Faifayen bidiyon ya nuna 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS suna raka ayarin wasu mutane waɗanda bisa dukkan alamu sojojin gwamnatin Siriya ne daga gidan yarin Palmyra da ya yi ƙaurin suna. An ba da rahoton cewa ISIS ta kashe fiye da mutane mai tan a ciki da kewayen Palmyra tun lokacin da ta mamaye birnin a watan Mayu.
Jummai Ali kenan ta karanto labaran duniya. Da sahiyan nan ta yau, wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya afka wani coci a garin Potiskum da ke jihar Yobe, ya hallaka kanshi tare da wasu mutane biyar da ke cikin ibada. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken bayani.
A yau da misalin karfe 10 safiya ne da wannan ƙunar baƙin wake kutsa wata coci da ke wata anguwa da ake kira Jigawa akan titin Bauchi a cikin garin Potiskum da ke jihar Yobe, wanda ya tada bom ɗin da ke jikinsa ya kuma halaka wasu mutane guda 6. Wannan hari dai ya biyo bayan irin hare-haren da 'yan ƙunar baƙin wake kan kai musamman ma a jihohin Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa ne, wanda suka halaka jama'a ba tare da la'akari da ko wane ne ba. Wannan lamari ya ci gaba da zafafa ne tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya umurci rundunar sojan ƙasar da sattare nasu don zuwa jihar Borno, kuma su tabbatar cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mahara. Sai dai da alamu wannan lamari na ci gaba da faɗaɗa, wanda ko a shekarun jiya ma dai sai da aka samu wasu maharan da suka afka wani ƙauye da ake kira Zabarmari, waɗannan ma suka halaka mutane 7 sannan suka bankawa kasuwar su wuta. Wannan hari na yau dai ya afku ne daidai lokacin da ake gudanar da ibada, wanda aka ce wannan mahari ya zo ne kamar ɗaya daga cikin masu yin wannan ibada ya kuma kutsa cocin sanne ta da bom ɗin da ke jikinsa. Ga ma dai abinda Malam Balarabe, ɗaya daga cikin mazauna Potiskum, suka shaida mun ta wayar talho.
Kan gwada kiran a Jigawa a nan Potiskum, abin da faru akwai wani coci a nan a cikin anguwar shi ne dan kullum bakin wawa a cikin latin aka kawo shi kana ji nawa
eh
yanzu sauka yana sauka da shi ba sai da ta da bomb din gaba da bai hunci jar ba
da ke gida fefe din ya shiga ko kuwa ya aka yi
a fasin da yawa cikin latin
ya shiga kamar shi ma ya zo service ne a cocin
yawa eh ya shiga dai ko da niya dan lokacin kofofin da suke hangen dan mutane din ba sana sai a kofar alfa take ko yaje zage yana zaguwa ya zo shi kamar mai service shi ma
haka
ko yana shiga sai ta da bomb din dake cikin sa a kallon yanzu dai akwai mutum gawocin mutum biyar da shi dan kullum ba ta wata akwai mutum shida na din da kai ta asibiti ta wata sanu ne ka daga baya ta mutu daman iyawo inda mutane da suke cikin shida sore da suke ciki ya sore suka rasu daman su
na kuma zanta da wanda ya rasa yarsa sakamakon wannan tashin bomb din ta wayar ho ga kuma abin da ya sheda mini kamar haka sannufa yarka tana cikin wanda wannan abin ya shafa
ya ta ce sai ya ta ce na
eh shekarunta kamar nawa
shekarunta ya kai 40 da wani abu
a wani church ne
rijin
na
a rijin
eh wani anguwa kenan
a jawa patatu ita ce senior ta'yan nawa
ya abin ya faru ne
sun shiga da bomb a cikin church din suka tada bomb din a cikin church
yawa nace mai sunan yarinyar daga
sunanta Sabita
Sabita
tana da shaya wajen bakwai fa
kamar ita kadai ce wannan abin ya shafa cocin kuwa ko wasu da kai ka sani
a suna da yasa da dama ko ne shida ne
to yanzu amma kamar wani hali ake ciki yanzu a wannan wuri abinda wannan abu ya faru na san ka je wurin
a to hali wannan ni za mu ce abin ikon Allah sai dai
dan ba manta ba dai wadannan maharakan kai hare-hare ne duk inda suka ga dama wanda ko a mako mai kare wannan sai da suka kai hare-hare cikin wasu masallati a garin Kukawa inda suka halaka mutane fiye da 100 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ku gargade mai gidara mun mabanta
mu gargade mai gidara
To ganin cewa wannan matsala ta rashin tsaro da ƴan Boko Haram suka haihuwar ta tsallaka kan iyakan Najeriya ta buza har zuwa kasashen da ke makwabtaka da ita. Ƙasar Jamhuriyar Nijar na cikin irin waɗannan makwabta na ƙasar Najeriya. Saboda haka ne muka tattauna wannan batu na rashin tsaro da ɗan majalisar dokokin ƙasar Nijar Asumani Malam Isa lokacin da ya kawo mana ziyara hannan sashen Hausa na muryar Amurka. Da horko na yi ma asuma na Malam Isa matashiya da zarge-zargen da wasu 'yan ƙasar Nijar masu ɗumbin yawa ke yi cewa shugaba Muhammadu Isuhu ne ya jawo wa Nijar wannan matsala ta rashin tsaro, saboda yawan surutun da yake da kuma wasu irin kalamai da yake hurtawa a ciki da wajen ƙasar Nijar a duk lokacin da ya samu damar magana a kan yaƙi da 'yan ta'adda.
Babu ƙasa a wajen ƙasar Afirka ta yamma inda za a ce kiyaye lafiya kiyaye tsaro ya tabbata kamar Niger kuma ba ƙasa inda za a ce demokrasiya ta tabbata kamar Niger kenan masu irin waɗannan magana suna amfani da demokrasiya na suna ganin ra'ayinsu ba zan yi cece kute da su ba
to yanzu haka wani kokari gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Niger ke game da wannan matsala ta Boko Haram
Halima tun da aka kafa Niger har yanzu babu lokacin da an ka samu wani halin kiyaye tsaro inda aka dau matakai kamar yadda aka dauke su cikin jihar Difa tun kan ma abun har-haren su har zawa cikin Niger an aika sojoji da kamar 4000 waɗanda suke bisa iyaka nan tsakanin Difa da Boso suke nan suna tsaye
amma har yanzu kamar akai-akai zamu ji a ce Boko Haram sun kai hari an kashe mutane kaza har yanzu dai abun duk da kayan aikin da kake magana da kokarin da kake magana har yanzu dai da sauraron runa aka ba
ina Boko Haram ya fara inda Boko Haram ya fara Najeriya menene in aka ce ki bambanta Najeriya da Niger ta fannin tattalin arziki da karfi ma na yaki da sauran abubuwa ya zaki ta ana gama mu to Halima abun da ya hana mu Najeriya kwana ba dan yazo ba Niger mutane za su tsammani a rishin aiki ne ko rishin kayan aiki ko wani abu yake sanan Boko Haram babu wanda
sai inda kahin ma ƴan Boko Haram ƴan tawayan da ke Mali su ma suna shigowa Niger su zo har su balle mutane a tsakiyar birnin Yamai kuma su tahi
an ka koyi maganin su saboda kamma a ce an yi wannan hare-haren da aka kai Mali cewa da Faransa da sauran kasashe suka kai a cikin Mali lokacin nan duk iyakan mu ta Niger da Mali in ka ta kowane lokaci kana tar da su zawa suna zagayawa suna ci aikin su har kuma ya kasance da wuya ka zo ka ji an ce maka ƴan tawayen Mali sun shigo cikin Niger a halin yanzu ma babu wannan a cikin Niger ni a cikin iyakar garin mu kusan iyakan Mali ne ban yi bakwai ba sai da na tafi kusan meter 2 kilometer 2 da iyaka na dawo na zagaya na dawo matsayin dan majalisa na tafi ga abun da ake cikin waje kenan wannan wajen ba huja bace wanda za a kawo a ce babu tsaro babu tattalin tsaro ko wani abun nan abun da yake faruwa shine yau inda duk ya kasance an kace kasa dai Allah ya sakin zamanto daga gabas ga Mali inda abun da yake ko shekarun ja a cikin Mali soja ɗan tawaye sun kai hali sun kai mu soja wa hali abun da yake faruwa a ƙasar Libya inda yau sai a ce babu iko abun da yake faruwa a nan Boko Haram cikin Najeriya wanda take ƙasa ce ba wai zancen Afirka ta yamma ba duk gudan Afirka ba wata ƙasa da za ta yi mai Najeriya barazana to inda duk tashin hankali ya tada mu waɗannan ƙasashen hankali wani abu ya tada musu hankali ina ganin ba abun da Niger za ta baya shi ita dai za ta baya shi bane dole ne sai an tashi tsaye kai da ke ƙasashe sun hada ƙarfin su an samu an yi yaki da ya kamata a ciwo kan waɗannan matsalolin
masana masu bincike game da al'amari ko matsala ta rashin tsaro a kasashen mu na Afirka da dama an lura da cewa rashin aikin yi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa matasa nan da nan an juya musu kwakwalwa an dauke su an shigar da su cikin ayyukan ta'addanci kamar a jamhuriyar Niger wani irin kokari gwamnati ke yin ganin matasa sun samu ayyukan yi domin a dauke hankulansu daga kan irin waɗannan abubuwa na ta'addanci
ina ganin musamman mata fannin Boko Haram haka nan an kai da kuɗi suka yi amfani suka jaye ma yara hankali matasa an kasa su cikin yakin Boko Haram ba cikin sun buƙace shi ba yadda ya kamata amma ina ganin mu wannan mulkin mu da mun kazo akwai abubuwa da dama waɗanda an kai waɗanda suka ba da damar a dauke matasa aiki akwai doctor na likita wajen su 451 ina gani wanda duka gaba ɗaya an ka dauke su ba cikin sun yi konkur ba musamman su kuma kananan likitoci wajen 1500 a shekarar nan da aka dauka shekarun jiya da nazaka an yi jarabawa ta dokan ma'aikata da dama ta fannin kiyaye lafiya ta fannin karanta suwa masu koyarwa alakwal mutane dubu bayan an ka doka waɗanda an ka ba aiki wannan waɗanda an ka doka na an kasa cikin aikin gwamnati
ba aikin gwamnati ko ba aiki za a iya kama a koyar da su sana'o'i
kwarai kuwa a cikin yau in ki doki minista wanga mai kula da ilimi da minista mai kula da ilimi mai zurfi na university da minista mai kula da aikin hannu koyar da aikin hannu ba wani minista wanda ya samu kuɗi wani minister inda an kasa kuɗi da cikin Niger shekarar gabara zauke bana kawai minister de la formation professionnel wanda zai ba ma mutane damar su koyi aikin hannu cewa da sake-sake da aikin katako da sauransu wannan wurin an sa dumbin kuɗi kuma ana koyar da mayara ilimi na su je su yi aiki saboda a wannan wurin ka gani ko kamfanoni ba su dauke ka ba in ka koyi a ɗakin ka kana da ɗan ƙarfin aikin ka sai ka je ka zauna kai da kanka kai aiki kana kera abin da ka kera kana saida matalaka
Asumana Malam Isa kenan dan majalisar dokokin kasar jamhuriyar Niger a tattaunawa da nayi da shi lokacin da ya kawo mana ziyara to har yanzu dai muna kasar ta jamhuriyar Niger inda ma'aikatar ilimi mai zurfi ta soke jarrabawar baccalaureate ko bac ta shiga jami'a sakamakon kama wasu dimbin dalibai da hannu dumu-dumu a satar amsar jarrabawar tarihi da binciken kasa da kuma lissahi wato histoire geography da kuma mathematics kuma yanzu haka ma'aikatar ta kaddamar da bincike tukuru domin gano mahwarin wannan satar amsar gashi Aibu Mani da ƙarin bayani
a cewar Malam Sulatulatu Abdulsalam magatakarda na kungiyar daliban jami'a a Maradi ya yarda da Allah wanda ya daje wannan kuma gwamnati ta saka mataki domin zakulo duka mai hannu a ciki a hukunta shi
abun da muka himmace ma shine ya kamata a ce an yi kididdiga an nemo suwane ne su kai ummal haba'isin wannan sace-sacen da aka yi dan saboda a samu a yi jijin su yadda ya kamata dan saboda muna cikin ƙasa ne wadda ya kamata a ce ta yi respectin kanta dole ne a yi goyon baya da wannan saki wadda aka yi programme mai amma mu abun da muka yi kuma ga yadda nace abun da muka yi ba ƙarshi shine ya kamata a ce an yi kididdiga gwamnati ya yi kididdiga ya hiddo suwane ne suke a gaban suwane ne ummal haba'isin wannan sace-sacen da aka yi saboda a samu a rihe su saboda abu ne wanda bai ba kasan mu huska ta kirki ana iya a fito a nuna za a yi kuma sai ku ga an ki kenan muna fatan cewa ya kamata a ce an tuka minista ya diba ya gani gwamnati ya diba ya gani dan saboda wayannan mutanen da suka yi wannan abubuwa wanda ba su cancanta da kasan mu ba ya kamata a ce an samu an daure su wannan hada dan saboda a samu a ce dukkan waɗannan wanda suke gaban waɗannan abubuwa don ka an samu an rahi su. Muna tirda Allah wanda kuma muna nuna bakin ciki da irin wannan abun da ya wuka na dan saboda bakin ciki saboda su dalibai akwai waɗanda sun yi karatu tsakanin da Allah sun yi shi yadda ya kamata dan saboda su samu wannan diploma din. Akwai kuma waɗanda kamar yadda kuka ce suna son damun wannan banzal haka ta fara haka.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin, ya karbi bakuncin Reverend Estefanus Manu na Tambari Baptist a Lusa, karamar hukumar ta Fawa Balewa, jihar Bauchi. Wani mai bishara da ke amfani da baiwar da Allah ya masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwon da ya jibinci ƙashi. Reverend Estefanus ya koro bayani kenan kan dabarar ɗora ƙashin gadon baya lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau.
Shi ƙashin da karkare in ya samu rauni, za ka ga kamar ya samu a cikin karkarin ne, amma daga gadon baya ne inda mahadan kasuwan suke, to za su lume a ciki. To in sun lume a ciki, to kaga za a ce kashi ya karye a karkari, to amma daga tsakiyar baya ne yakan faru haka. Yadda na lukantunawa, domin na taba jinya irin waɗannan sun kai 5 ko 10 ma, amma na yi sa'a Ubangiji bai sa masu shigin sun rasa rayukan sanadiyar wannan ba. Daidai mu dafa ganyen da ya kwatanta mana kamar jini in ya tsaya a ciki zai kashe mutum, to za mu bayar. To zai ya ta sali ko a bayan gidansa suke nan, in jinin mummunan jinin nan da ya sauka a wurin ya narke, to sai ga mutum ya warke abin shi.
To akwai waɗansu mutane sukan bayyana cewa an fi samun sauƙi nan da nan, ko kuma dai a warki a ɗora karaya a wuraren ku kamar masu yin na gargajiya fiye da asibiti, menene yake kawo haka?
Eto, wato shi gaban jiki kansa ba a ce a sangalin hannu haka, in ba a gaban hannun ba ne, kaga in ya karye, in dai mutum ya sa a ja ɗin shi ya hadu daidai ba a wuce wata ɗaya zuwa biyu ya warke. Ko a kafa ne ko a cinya, amma cinya kam sai ya yi kwana 90 cif kafin a tabbatar cewa kashin sun hadu daidai. To amma mutum bai mishi garaje ba, domin ya kan fito kamar dankon da ke fita jikin itace, to sa'annan idan ana dan fansa shi to zai koma yana shiga ciki. To amma ba mu da wata magani sosai wanda mun dogara kai cewa wannan ita ce maganin kariya. Idan ta kariya ta jiki ne, in banda man kaza mu ba mu da wata magani sosai. Magani na falsa dai shi ne kawai, domin a ɗan ɗuma ruwa a dafa shi kawai. To ganyen in an bar shi ya sanyi za ki gan shi yana da mai kamar man shanu, to sai a tace shi sai ana shafawa a wannan gurin. To nan da nan Allah ba sa sai ya kamu kariyar din ya warke, sai mutum ya sami lafiyarsa.
Yawa, to kamar ɗori na baya-bayan nan da ka yi, da aka je ka bayyana ciwon sabili da karayar ta daɗe, nama ya yi girma, kitse ya rufe, kace za a ɗauki ɗan lokaci ana ɗan shafa magani tukuna, ya ne ake yi a samu ya narke daga cikin ƙashi dai a dabarar ku ta gargajiya?
To kin gani na baban nan, kin gani na baba ba karyawa ba ne fa, gullewa ne, wato inda mahalan ƙashi ya hadu a nan. To kin san yana da gululu ko yayin da ko kun saba ganin hotunan da ake ɗauka ko ‘yan zanawa ke yi cikin kashin jikin mutum da za a kan ɗauki hotunan su ko a manna a sosai, to za ki ga idan cinya na ya zo yana da wani gululu wanda yake shiga a tsakanin kashin baya da na wannan hannu da na wannan hannu. To idan ya fita ne, to rami ɗin nan idan akwai in ya fita haka mai ko zai shiga ciki. To in ya dale, to sai dai in an zo ana ta gurzawa ne, ana ta gurza shi in an yi sa'a ya ture su wuje guda in ya shiga cikin rami ɗin, to kwana kaɗan ne kawai zai warke. Amma ɗaurinsa ne yake da wuya, domin dole a ɗaura mutum kafa da kafa, sai a ɗaura masa jiki kwankwasar ɗinsa, sannan in Allah ba shi sa'a nan da nan in ya samu mutum mai garaje zai dauki lokaci, sai samu mutum mai garaje ba Allah ba da sa'a sai da nan da nan ba zai sake ciwo ba, to warkewa ce sai dai kaman yadda in mutum ya riga ya tsufa to ba zai iya yin tafiya kamar yadda da yake sosai ba, amma ba zai ji ciwo ba,
yawa
tafiya shi ba damuwa kuma to warkewa ce kenan.
Yawa to kamar a asibiti idan aka yi dori waɗansu suka samu karaya kamar wanda suka daɗe ko kuma karayan nan ta sa tafiyar su kila ta sake kamar shi tsoho wanda kuka yi na baban nan, to shi sukan je su a ɗauki lokaci ana koya mutum waɗansu dabarun motsa jiki don ko a samu a miƙe ko kuma ƙafar dai ta samu ta yi ƙarfi, ku kuna da wata irin dabara haka?
To dabarar da muke da shi lokacin da an samu rauni irin wannan, to itatuwan nan da akan sa ma guragu guda biyu ɗaya hannu nan da su take gyarawa, to za a ba mutum mai rauni irin wannan ko a ƙafa ko a cinya, to ko ya samu gullewa ne, to in ya samu warkewa to da shi za a ba shi ya dinga ɗan tafiya da shi domin kada ya saki nauyin jiki ya zo wannan wurin da wuri, to in ya dare yana yi haka wata zai ji jikin kawai ya zama ba nauyi, to in ya ci gaba da tafiya ba abin da zai faru, abin da ake yi a sha ni jinya kenan da a gargajiyance da na gane da shi.
Ai kuwa lalle ka cikakken likitan ƙashi Rabran, Allah kuma ba da lafiya ya ƙara basira a dukkan waɗannan hanyoyin bishara. Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu dasa aya nan sai mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji waɗansu cututtuka da Rabran Estefanus yake ba da magani. Kafin nan a madadin baƙon namu Rabran Estefanus Banu, faston Ecclesiyar Tambari Baptist a Lusa, ƙaramar hukumar ta Fawa Ɓalewa, alheri ke cewa bari ƙauna Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
A gaida Grace Alheri Abdi yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kira ga musulmi da su yi wata zumar kungiyar Boko Haram tofin alatsi ne. Jiya Asabar shugaban ya yi wannan kira bayan hare-haren ƙunar baƙin waken da aka yi ta kaiwa a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya tun lokacin da aka fara azumi. Jami'an soja a ƙasar Pakistan sun ce musayar harbe-harbe da aka yi da 'yan yaƙin sa kai a kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan a yau Lahadi ya kashe sojoji hudu da 'yan tawaye 12. Rundunar soja ta ce 'yan ta'adda da suke arcewa sun bar gawakin 'yan uwansu guda uku. An gwabza faɗin ne a yankin Waziristan, yankin da ke da 'yanci kada ran hada han, inda sojoji suka kaddamar da sumame. Tun da farko wani bam da aka boya gefen hanya a yankin ya kashe sojojin dema guda uku da kuma raunana wasu guda shida. Hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a birnin Aden, birni na biyu wajen girma a ƙasar Yamal a yau Lahadi, ya kashe farar hula a yayin da ake tsumayen isar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar domin tattaunawa da 'yan tawayen Houthi a kan wani shirin tsagaita buɗe wuta. Yawan mutanen da aka kashe a tarzoma tsakanin mayakan da suke goyon bayan gwamnati da 'yan Houthi, haɗe da hare-haren da Saudi Arabia ta yi watanni uku tana kaiwa, suna ta ƙaruwa duk da yunkurin da ake yi.
To kamar yadda kuka sani, a yau dai ba mu da shirin dare, saboda haka da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin Ciki da Gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Kafin mu yi sallama da ku, ga gaisuwar sashen Hausa da watan Asharuwa Lahiya zuwa ga Hajiya Gambo Mamman Gusau a Zaria, da watan tana nan lahiya da duka jama'arta. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Zainab Sa'id Kabir a unguwar Magwan da ke Kano, sai kuma Hajiya Fatima Batulu Muktar wadda ke unguwar Gyaɗe-Gyaɗe a Kano, da watan duk suna nan lahiya, kuma da watan za su sharuwa lahiya. Allah ya sa hakan, amin. Yanzu a madadin Jummai Ali wadda ta karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Yemi Obajemi da injiniyan mu Mr. Chang, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya, a sharuwa lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.